gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Mai bawa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro Janar Babaga Namanguna mai ritaya ya halarci zaman majalisar zartarwa shi da shugaban ma'aikata Abba Kyari karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari. Kotun Kolin Najeriya ta umarci jam'iyyar APC da dan takarar gwamnati na jihar Bayelsa su biya tarar naira miliyan 60 ga waɗanda suke kalubalanta kan buƙatar su ta sake neman nazarta tare da sabunta hukuncin da aka yi a baya na kwace iko da nasarar da suke ikrarin sun samu a zaben gwamnati da aka yi na kwanakin baya. Sabuwar rigima ta kunnu da neman dara gidan imanin siyasar konkosiya dalilin yin rijistar katin jam'iyya da aka ce wasu masu ido da kwalli sun yi kane-kane a kai da muradin karɓe iko da juyin siyasar da ake yi a yankin karamar hukumar birnin Kano. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane dauta. Masu sauraro assalamu alaikum Ibrahim Ishaq dan uwar no yake muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci zaman majalisar zartarwa wanda ya samu halartar mai bawa shugaban shawara kan harkokin tsaro Babaga Namanguno tare da Abba Kyari. Mutanen da suka shafe kwanaki suna takaddama da juna kan matsalolin tsaro da sha'anin mulki. Cikin mahalarta taron dai har da mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osinbajo da sauran mambobin majalisar zartarwa wanda a lokacin da aka halarci majalisin Manguno ya saba da al'adar kujerar da yake zama inda aka ce a wannan lokaci ya zauna kujera biyu tsakani kafin ta shugaban ma'aikata Abba Kyari kafin daga bisani ya koma kujera ta biyu dake kusa da shi bayan wani taban alli irin na motsin baki da kunne. A makon jiya ma dai rahotanni sun ce Babaga Namangunan bai halarci wannan zama na majalisar zartarwar ba kuma zuwansa na wannan makon ya sake fitowa da duniya zahirin cewa lallai fa har yanzu akwai matsala tsakaninsa da shugaban ma'aikatan kan wancan koki da ya dade yana yi a baya cewar yana tsoma baki kan sha'anin tsaro wasu lokutan ma ba tare da sanin shugaban kasa ba wanda kuma a ganin sa ba hurminsa bane. Hakan dai na zuwa ne a gabar da ake tattabu game da makomar jam'iyyar APC ta fuskar sha'anin mulki da batun takara a shekarar zabe ta 2023 wanda sabuwar takaddama ta bayyana tsakanin gwamnan Kaduna Malam Nasir Irfa'i da masu ganin baikensa kan cewa akwai buƙatar mulki ya koma kudancin Najeriya idan wacce shekara ta zo. Koda majalisar tuntuba ta matasan arewa sun yi wa gwamnan martani suna masu nuna cewa daman tun da dadewa fa sun fahimta cewar kwadayinsa bai wuce ya samu kusanci da kujerar mulkin kasar nan ba kuma yanzu ma burin sa idan mulkin ya koma wancan tsagi ya zama mataimakin dan takarar da za a dauko a dan haka sun gano cewa wayan a ci ne wai an kore kare daga gindin dinya. Koda cikin wata tattaunawar baya-bayan nan da yan jarida suka yi da tsohon kakakin gwamnan na Kaduna kuma guda cikin kwamishinoni da ke kunshin gwamnatinsa wato Samuel Arwan ya sake jaddada cewa daman ba sabon abu bane a samu masu kalubale kan ra'ayin gwamnan amma dai adalci shine so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka.
A jam'iyyar APC babu wannan abin a cikin kundin tsarin mulki kamar inda ake da ita a ɗayan jam'iyyar, amma kamar inda mai girma gwamna yake magana mutanen arewacin Najeriya an san su a matsayin mutane wadda ba maciyan amana bane. A babajen siyasar Najeriya bangalori biyu ake da su, da arewaci da kuma kudancin Najeriya,
amma jiya suna hasashen cewa ai shi mai girma gwamna wata bukata ce yake so ya biya ma kashin kansa sai ya fito ya fara irin wannan kandargakin.
Duk irin wa'annan bayanan ba sabuwar aba bace daga bangaren mai girma gwamnati. Daga lokacin da ka fito ka bayyana ra'ayinka wanda kana ganin cewa wannan tunani ko ra'ayi ita ce batu na gaskiya, ita ne hanya za ta zafafa ko kuma za ta karfafa dankon zumunci da kuma zaman lafiyar ƙasa, akwai mutane wanda za su fito suna sukar ka.
Kuna ganin wannan abin ba zai ƙara sa jam'iyyar APC ta rabu gida biyu ba gaba ɗaya har zaman to ƙarshen ta ma kenan?
Ai yanzu ne ma za a fara siyasar, domin duk wani abu wanda ya shafi shugabanci da kuma mulki dole za a samu ra'ayoyi daban-daban.
Samuel Arwan kenan guda cikin mukarraban gwamnatin jihar Kaduna ta Malam Nasir Irfa'i. sai dai kuma yana wannan batu ne a gabar da yan siyasar arewan da ke da sabanin ra'ayi kan wannan al'amari ke ganin cewa koma wannan yanayi za a shiga naka dai naka ne wanda kuma komai lalacewar waina ta fi kashin shanu daraja a dan haka a wajen su Anas Abdalla kwadayin da ɗan Rufa'in ke yi mafarki ne wanda bai dauko hanyar tabbatuwa ga tarbar gaskiya ba
tun daga farkon duniya har zuwa yanzu duk al'ummar da ta fiyawa sune shugabannin mutane
ko da suna mai da hannun agogo baya
ko me suke yi sune shugabannin mutane
ba ci gaba ake so ba
duk inda ka kada karya idan Nasiru Rufa'i yana magana a mai da mulki mu mutanen arewa mu muka fiyawa da yana su ka tsarin 60 bin yanzu tunda za a dauke shi mataimakin shugaban kasa ya dawo gurin su jahar Kaduna tunda aka kafa ta ina so in tabbatar ma har zuwa yau in dai magana ake yi ta zaben ƙuri'a musulmi ne yake zuwa to daga kan Nasiru in dai magana ke ta cewar mulki ikoma bangare to daga kansa izai a jam'iyyar APC ya tsaye da Kirista a jahar Kaduna al'umma su zabe shi tunda magana ake ta bangare
ayan magana Kaduna ake ba magana Najeriya ake kuma maganan nan cewa ake yi Anas Abdalla jam'iyyar APC ita ta tsaya ta tsara wannan abin laifi ne in yace abu wancan alƙawari da aka
babban laifin shine a jahar Kaduna ita ce jahassa to ya fara kwatantawa daga kansa ya je ya dauko mutumin da ba musulmi ba a jahar Kaduna ya tsaye da shi in yaso al'ummar jahar Kano da sauran arewacin Najeriya sai a zo ayu abinda yi magana suke ta tunumbu tunda tunumbun nan yake bai taba zuwa mana wani jaje da musifar da ta same mu a arewa ba ko a jahar Kano na kalubalanci duk wani mutum da yake cewa mu je mu yi tunumbu yazo i nuna mun wata gidauniya guda ɗaya rak da tunumbu ita muke a ƴan talakawan arewa kwanan nan muka samu musifa Khalil a kasuwar Sabon Gari gobara ta ci mana kuɗi sama da naira biliyan 10 tunumbu bai zo ba bai ba mu naira 10 ba sannan na kalubalanci duk wani mutumin da yake cewa mu zo mu yi tunumbu yazo i nuna mun asibiti shaka tafi guda ɗaya a nauzan Najeriya wanda tunumbu izo yi ko primary kamar yadda Rochester izo yi mana secondary school ko yara dalibai da ake yi ba ake fita da su wajen kasashen waje a zo a nuna mana mutum ɗaya wanda tunumbu izo yi mana dan haka maganar Nasiru shine idan yana son tunumbu kuma ya dauke shi a matsayin mataimaki dole tilan mataimakin shugaban kasa ba zai yiwu ba sai an zabi mutumin da ba musulmi ba tunumbu musulmi ne Nasiru musulmi ne dai sai ya zama musulmi ɗaya a cikin su ya zama Kirista to shine za shi wannan ticket din
Anas Abdalla guda cikin hadumai na jam'iyyar APC Najeriya jam'iyyar da a yau kotun kolin Najeriya ta yi watsi da bukatar ta da dan takararta na gwamnatin jihar Bayelsa wadanda suka je kotun suna neman a yi mi'ara kuma baya wajen nazarta tare da sabunta hukuncin da kotun ta yi a ranar 13 ga watan Fabrairu nan na rushe nasarar da suka samu a zaben gwamnati da aka yi a jihar ta Bayelsa jam'iyyar ta APC dai da dukkanin lauyoyinta karkashin jagorancin barista Wole Olanifekun mai lambar girma ta San suna masu ra'ayin cewa hukuncin da kotun ta yi a wancan kwanan wata ta yi shi ne bisa kuskure cikin tsarin da bata da hurumi hasalima ta saba lamba a fahimtar da ta yi wa hukuncin babbar kotun tarayya ba kuma tare da ta bawa APC damar kare kanta kafin yanke hukunci ba bugu da kari tawagar APC ta fayyace cewa ita kanta hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta yi wa hukuncin kotun kolin gurguwar fahimta da har ta mika takardar shaidar cin zabe ga dan takarar jam'iyyar PDP to amma duk da waɗannan ƙorafe nasu kotun kolin mai alƙalai bakwai karkashin jagorancin mai shari'a Sylvester Nguta ta fi gamsuwa da kalubalantar da lauyoyin PDP suka yi cewar wannan koke gaba ɗayan sa ma saba wa kimar kotu ne da yadda take gudanar da al'amuranta domin babu yadda za a yi kotun ta koli ta yi hukunci kuma a ce ta sake yin waiwaye akan hukuncin da ita ce da kanta ta yi shi madan dai ba matsala ce ta sama da fadi cikin hukuncin ko kuma dai kuskuren dabantattun bayanai da kotun ta fitar ba dungushe da dungudu yayin zartar da wannan hukunci da mashari'a Amina Ogi ta karanta kotun ta umarci masu koke kowannen su ya biya naira miliyan 10-10 adadin naira miliyan 60 kenan ga waɗanda aka yi koken akan su domin buƙatar ta su da suna da hujjar da za a amince da ita hakan zai iya zubar da kimar kotun tare da bude kofar yin irin wannan korafi a nan gaba kai mai shari'ar ma a ƙarshe ta ji takaici da nuna damuwa a ce manyan lauyoyi da suke da ƙwarewa a fannin shari'a za su shigo cikin irin wannan korafi da ke nuna shakku kan nagartar babbar kotun ta koli to wannan kenan da wannan kuma kafin mu shigo farfajiyar siyasar Kano za mu leƙa jihar Jigawa wadda ake ta kalubalantar gwamnatin Muhammadu Badar Abubakar akan sakin layi game da wasu batutuwa da ke da alaka da sha'anin jagorancin al'umma a kalaman guda cikin bakin gauta a yau wato Uba Abdullahi Maiboza ya ce yana ma iya zama rashin godiyar Allah a wannan lokaci a samu masu sukar manufofin gwamnatin ta Jigawa
ba su godiya ga Allah ga ni'imar da Allah ya kawo musu na wannan bawan Allah mai hakuri mai tausayi mai yin abu abubuwan da ya dace kowanne bangare a jigawa bawon Allah nan ya fitar da ayyukan da ya kamata kaman aikin shan ruwa kaman aikin asibiti kaman aikin makarantu tituna na kowanne yanki
aka ce kuma duk ayyukan nan da kake fada irin wanda ya gada ne a tsofar gwamnatin PDP ta Sale Lamido
ni Uba Abdullahi Mai Boza burin ku local gamman ni ne kat kuma ni ne wanda na gane wa ido na domin mun yi zagaye da due process du fadin emirate din jigawa state gaba daya guda biyar babu bangaren da bamu je ba
to kaddara da an yi ayyukan din da kake fada ba dama kuma a zo a fada wa gwamnatin gyara kan yadda take tafi da mulkin jama'a
gyara daban gyara mun fahimce shi ba akan doro ake yi ba wannan gwamnatin mu ai bawon Allah ne du abin da ka sani ka je ka gaya masa zai gamsu kuma zai na'am da kan zai na'am da shi dan haka abin da nake nunawa anan mu yanzu ɗan jigawa muna gaya wa su kansu mutanen mu ɗan jam'iyyar APC duk wanda ya jam'iyyar APC wallahi tallahi bai a banza ba kuma nasara tana nan zuwa gare shi
ba wai ga uba Abdullahi kadai ba hatta Isyaku Abubakar na Eko daga Mai Gatari yana ganin masu hamayyar nan dake sukar gwamnatin ta yanzu ba su da maraba da ƴan ashamiya a siyasance
mu muna ganin yan ashamiya ne su duk da kasawar mu sun amfani wani abu a cikin gwamnatin mu kuma da mu akai waccan gwamnatin ta baya mun bada gudunmuwa 100% har wani yana ikirarin cewa wai ana masa barazana za a doke shi wanda ya manta ba gwamnatin mai bulala bace ba ta wuce waccan gwamnatin tunda aka kafa wannan gwamnatin ko kiyahi ba a taba kaiwa ba da yawun gwamnati ta ce wai an kamo mutum za a yi masa wani abu saboda yazo ya faɗi ra'ayinsa babu wata gwamnati
ra'ayin nasu da yake faɗa kuma baka jin cewa yana kan layi tunda har yanzu ba a ji gwamnatin ya musanta waɗannan abubuwa da ake zargin sa kai ba
ai ba gwamnati ya kamata mu yi magana ba mu jigawa da ake mulka muka bada gudunmuwa muka zabi jami'ar APC ba gudunmuwa su mu ne kamata mu zo mu yi magana dama a zahiri kuma ga mu mun zo mun bayyana
matsayin sa na dan jigawa tunda har gwamnatin jihar sa ne ai yana da alhakin ya ce an yi ba daidai ba ko
to ai ko a jigawa yake akwai jami'ar adawa wannan mutumin dan PDP ne mu kuma yan APC ne kuma su muka kayar muka sake kayar da su kuma yanzu ma za mu kara kayar da su
wannan yana nufin dai ba za a ga muku gyara ko gaskiya a mulkin gwamnatin ba
magana gyara bane ba ana daukan gyara idan yazo domin akwai adawa mai muhimmanci akwai mara muhimmanci saboda haka in adawa ta zo mai muhimmanci sai a dauke ta ayi amfani da ita amma ba ta da mace a daukar da bai da wani amfani
zubarna ta da dukiyar al'umma ko kuma ce fanar da kadarori na mallakin jihar da ake zargin gwamnati duk ba gaskiya bane
wanda ya ce fanar da kadarori shine wanda ya sayar da kamfanin fulawa shine wanda ya sayar da kamfanin sukari shine wanda ya sayar da kamfanin dare na Birnin Kudu shine wanda ya sayar da informatic shine wanda ya sayar da galaxy shine wanda ya sayar da broadband shine wanda ya sayar da kadarori amma ba wannan da ya kamfani 14 ba daga hawan sa tenuwa daya
matashi Isyaku Abubakar mu dan siyasa daga Mai Gatarin jihar Jigawa idan muka dawo Kano kuma tunda magana ake yi ta jagoranci da fito da aikin kwarai ko sabanin sa ga gwamnati bari mu ji abin da ake fade kan nagartar Abdullahi Umar Ganduje musamman kan rikon da yake yi wa mabiya da kuma batuna na dumukamai a kunshin gwamnatin tasa ga sale kala kawo
girma gwamnati ya zauna ya nitsu ya kalli harkar ilimi musamman harkar lab nan da ake ciki ya kirkiro department lab ayi wa ma'aikatar director wanda zai kula da ma'aikatar wanda in ka duba kusan gwamnonin da suka gabata har na soja an nemi wannan abin Allah bai kaddara an yi ba har waɗannan da suka zo suka wuce waɗanda suke da sun taimaki ilimi sun taimaki lafiya
su waye kenan
maganar ƴan kwankwasiya su ba su yi wannan abin ba amma mai girma
ka gani abin da ya kwankwasa shi ya Ganduje
a'a akwai bambanci domin Ganduje yana ganin mutuncin mutane yana girmama mutane kuma Ganduje na da tausayi
kwatakwarorin
babu ma wannan maganar inda magana ce ta tausayi akan injiniya Rabi
wani zai zo ya ce sala kala ai tare ya zo ya ga kwankwaso da Ganduje ko
a ni ban fara biyayya ga Ganduje ba sai da ibar kwankwaso
ka zabe shi a zango na farko ne
waye Ganduje in ma ban zabe shi ba ai na zabe shi a zango na biyu saboda haka kaga da wanda ya zabe shi a na farko da wanda ya zabe shi a na biyu duk zabe muka yi mai girma gwamnati ya kirkiri wannan department domin a ringa duba abubuwan da yake damun mata da maza da abin da ya shafi harkar kansa wanda sabanin da a baya yanzu idan za a yi aikin duba abin da ya shafi maganar kansa aka ciro tsoka daga jikin mutum kafin akai Mallam Aminu Kano ko kuma aje a samu layi da sauran abubuwa wannan tsoka ta fara lalacewa
so da aka yi sala kala kawo ya san irin waɗannan abubuwan shi ba ma'aikacin lafiya ba shi ba likita
wato binciken mu akan abin da gwamnatin APC take da neman yanda za mu yi mu fita kunyar al'umma jihar Kano shi ya kawo muke sa ido a dukkanin ma'aikatan da ake da su
kuma bakin sale kala kawan sai ga guda cikin mabiya da ke yi wa kwankwasiyar hidima wato Shamsu Kura ya shigo yana haska wani abin kirki a karan farko da gwamnatin Gandujiyar ta fara yi har ma yake cewa da dukkanin mukarraban gwamnatin za su yi koyi da commissioner Sanusi Majidadi da watakil nan gaba an rufe bakin ƴan hamayya
to naji dadi irin yanda wannan commissioner yayi initiative na harkar daukan ma'aikata guda 8000 dole ne mu jinjina masa a matsayin mu na ƴan opposition wanda da muka yi ta kalubalanta cewa gwamnati ba ta daidai kuma muka yi ta kalubalanta shi kansa mai girma commissioner Sanusi Majidadi akan cewa an nada shi mukami amma muna ganin cewa akwai rauni a nadashin da aka yi to yanzu mun yadda mun tabbatar cewa tunda muka ga cewa yayi wannan abubuwa muna masa kyakkyawan zato kuma muna kira ga su sauran commissiononi dole ne kowanne commissioner ya mai da hankali kiretin din abin da zai yayi irin yanda shi wannan majidadi
kai wa commissioner godiya ai wani sai ya ce gwamnati kai yabawa kenan
ai ko gwamnati kai yabawa ba abin laifi bane saboda ita kullun siyasa kar ka tafi ka zama mai gaba ko mahasadi kullun mu abin da muke kira mu ne muka tiri kalubalanta ita kanta gwamnatin cewa ta sauka daga layi a irin wanda tsohon jagoran mu senator Rabi Musa Kwankwa sai ya dora ta kuma yanzu muka ga cewa shi wannan commissioner da yazo young generation gashi shi majidadi ya kawo wannan abun especially na ga maka harkar almajiran nan wannan barace-barace da suke da wannan garrambar da suke a titina na rashin zuwa makaranta ko babu komai mu musulmai ne addinin mu ya koyar da mu cewa tausayi da taimakon na kasa gwamnatoci da yawa an yi sun zo sun yi abandaran din harkar almajiran nan amma yanzu kana ji kana gani yanda shi wannan commissioner ya zage
da zaka ce gwamnatin Kano dai
ai idan an fadi commissioner ai ba laifi bane
amma ka ce gwamnatin Kano tunda ai mun ga hukumance aka yi
ai idan ka ce gwamnatin Kano zai ta dauka duk azar ministry amma tunda wannan abu ne da ya shafi ministry na education yanzu lokacin da suka raba jam kaji na fito na ce commissioner majidadi ya raba jam saboda me
to kai ba gwamnati
ah ai kullum mu abin da muke magana mu in an yi abun kwarai mu ce an yi abun kwarai da Allah ya sa shi komlon commissioner ne da ko shi mai girma gwamna za a yi koyi ko a yi nuni galle ɗan manuniya da shi wannan majidadi ya kawo to mu yanzu wata ran sai mu zauna mu ma daina a dawo
Shamsu Kura wakilin talakawa guda cikin masu hamayya da gwamnatin Kandujiya sai dai kuma shi ma yana wannan magana ne a gabar da shugaban kungiyar APC Media Forum Habibi Indabawa mai yangu-yangu ya leko yana yabawa gwamnatin ta Kanduje bisa wani nadi da ya ce tayi na ajiye kwarya a gurbinta
Dakta Zainab Ibrahim Buraje to ke jaruma ce me gaskiya shi isa kina PS a gidan gwamnati bangaren kansu aka dauko ki aka baki ma'aikatar da sai dan amana din cikin gida ake ba yau an baki kuma zaki tafi da ma'aikatar nan domin mun gani a ƙasa
ba cancanta ce yasa aka kai ta ba kenan alaka ce kawai ta sa aka kawo ta
ai cancanta alaji ta gama goga ce ta san hanya sannan kuma na gaya ma guri ne sai dan amana sai wanda aka yarda shi mutum me gaskiya me amana ita fa tana zuwa ma'aikatar na farkon abin da ta fara nema hadin kan ma'aikata
na biyu da can waɗanda ake ba duk ba su da amana
na biyu ta kira dillalan ma'aikatan nan ta ce a daina alƙalla filayi a tabbatar da gaskiya da amana fili guda daya a sayar da mutum uku fili guda daya a yi takarda guda uku ko biyar an daina an kau
na laifin nawa yi
malaifi ne na jami'an gwamnati da ko dillalan nan yau ita ce gaskiya za a yi da amana shi isa ba tana shigowa te wani ofishi ko ta kwana takarda ta mallaka fili wanda ake shekara biyu shekara uku yau a wata daya sati biyu talaka ya mallaki takardarsa ina fa tabbatar ma ita Dakta Zainab Ibrahim Buraje ta zo ne ta kawo gyara da nutsuwa ta talaka kuma ta ce da kai gwamnati ta daina ta je ta yanka guri bata biya diya ba sai an biya diya sannan za a yanka magana cup out sai kaga mutum shekara 10 ya ba cup out din sa bai gine ba wani yana zuwa ya nemo an bashi a zo ana rigima duk an kawo da shi magana ake yi talaka ya amfana mai kudi amfana
Habibu Indabawa kenan lakabin mai yangu-yangu shugaban kungiyar APC Media Forum a Kano. To amma a wajen masu hangen inda jara yake cikin mulkin da ake yi, mun karbi bakuncin Abbas Shehu Dan Small. Yana mai bawa gwamnatin shawara kan bukatar da ke akwai ta bincikar aikin shugaban hukumar tara kudaden haraji domin sanin zahirin abin da ake samu.
Mai girma da ta Abdullahi Umar Ganduje ya zama maka wajibi ka kafa kwamiti mai karfi wannan hukuma ta tattara kudin shiga nawa take karba a wata nawa ta karba a shekara nawa take karba a kullun ba zai yi ba al'umma haka kawai ka je ka tankwabe kafa ka harbe a office ba kai wa al'umma jihar Kano bayanin wai nawa ma kake karba a hannun
su amma sharadi ne sai ya fito ya ga a wasu dan small nawa yake karba daga hannun al'ummar jihar Kano
banda abun Adamu Chane nawa freedom take samu Chane hukuma tattara kudin shiga na jihar Kano ya zama masa dole mu san asusun ajiya ma gudano take da shi
kuma ta aikin ta ne na tattara kudaden haraji
ba ana tattara kudin haraji kuma ana biyan haraji amma al'umar jihar Kano ba su san alƙalaman haraji nawa bane ba
ma ka sani ko ita gwamnatin da ta nada shi ta san nawa yake kai mata kuma nawa ake tattara
ai al'umma ake karbawa kudi al'umma ake wa aiki dole al'umma su san kudin su nawa ne a hannun wannan mutum dole ya ringa bayanin nawa ya karba ba zai yi ba mu zura ido jam'iyyar mu gwamnatin nan ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje gwamnati mai mutunci tana aikin alheri haka kawai kai shiru masu biyan haraji ne suke tambaya suna biyan haraji amma ba su san alƙalaman nawa ake tara ba dole a yi wa al'ummar jihar Kano bayani
Abbas Shehu Dan Small guda cikin masu buƙatar gyara a game da mulkin Kano buƙatar gyara game da batu na hidima ko jagorancin al'umma idan ba a manta ba akwai shi a cikin kasuwar Sabon Gari wanda muke jin ƴan kasuwar na kokawa a kwanakin nan kan shugabancin da gwamnati ta aika musu koda yau cikin masu wannan koke mun ji Ashiru Muhammad Sale na neman dauki kan matsalolin da suke fuskanta a wannan kasuwa
wanda wasu ma'aikata sun zo suna cire wa mutane sola to su sani fa cewa su ma fa suna da sola
a da yawun ku shiga sa wannan solar ba
a mu ba da yawun mu ba saboda sanda akai mana wuta eh sanda akai mana wuta a tayu gaban kasar ma bai go kasuwan nan ba har sai da wuta gaba ɗaya ta cinye mutane sannan aka turo su wai cewa ga sunan shine sakamakon sa wai asa sola saboda haka mu ban mu yadda ba farko suka ce za su biya kyauta aka zo kuma aka ce a ba su sannan daman kuma mu muka fara sawa mu ɗan kaso mu muka fara sa sola saboda haka mu kuma akan wannan matasa sun zo sun ce za su zangala magana ta gaskiya hukuma an riga an kashe mana kasuwanci
wata kilgora fakorafan ƴan kasuwar yana kan hanya idan an yi la'akari da shigowar ƴan siyasa da ke kewayen gani da ido kan batutuwan mulki domin Mustafa Mai Royal ya leko yana kira ga gwamna Abdullahi Ganduje da ya raba kansa da yari ta fuskar kaucewa alaka da masu ƙara masa yawan makiya a siyasance
kaso Sabon Gari tana cike da al'umma sama da mutum 100,000 ka zo ka ce dole sai sun siyi wutar lantarki ta sola bacin mutanen nan kowa yana da wutar lantarki ta sola
ka gani wata kila gyara ake so ya kasa sakamakon fama da gobara da ake yawan samu
ina zan can gyara ya ware rumfa kwaya ɗaya a cikin kaso Sabon Gari ya cika ta da batiran sola wanda in ka je ka gani ka san wannan abu is very dangerous zai iya zama explosion a cikin tsakiyar kasuwa ya babbage kasuwa shin Uba Zubairu MD na kaso Sabon Gari ka tanadi kudin inshora wanda zaka biya duki kuyin mutane da kazo ka taro wadannan batiran a tsakiyar cikin kasuwa
ne zai ce Mustafa Mai Royal dan kasuwar Sabon Gari ne
ni dan kasuwar Sabon Gari ne ina zuwa in kawo agogo in raba shi a cikin kasuwar Sabon Gari kuma sannan akwai rumfunan ƴan uwa da yayye da abokan arziki duk ga su nan a cikin kasuwar Sabon Gari ko jiya ina cikin kasuwar abin da ya kai ni kasuwanci ne kai ni cikin kasuwar nan amma dan me Uba Zubairu zai ka sai zaka zo ka ci wai dole sai mutun ya siyi wutar lantarki in ba zai siya ba sai dai ya tashi ya bar kasuwar kalamaka
baka gani hukunci ne a matsayin sa na shugaba
ina ya samu wannan dokar majalisar jihar Kano ce ta wannan dokar ko kuma akwai shi a cikin constitution din Najeriya da zai zo ya ce dole sai mutun ya
ba shi da hurumin ya zo yake aiwatar
ina ya ga hurumi domin MD na baya wanda ya sauka an zo masa da wannan harkar wutar lantarki aka dauko company daga waje aka kawo shi ya ce shi ba zai sa hannunsa ba wannan rigima ce dan me Uba Zubairu zai je dauko company daga jahohin Yaraba ya zo ya kawo a ce wai dole mutun sai ya biya
matashi Mustafa Mai Royal dan siyasa a Kano kafin mu leka karamar hukumar birnin Kano da aka fara cece kuce kan ware dan bora da dan muwa a batun rajistar katin jam'iyyar PDP zamu je karamar hukumar Nasarawa da muka ji honorable Musbahu Abdulrahman kansalan hoturan Arewa na yabawa da shugabancin honorable Lamin Sani tun bayan da yace ya bayar da ginin makarantar primary a mazabarsa tare da bayar da gyaran ɗakin gwaje-gwaje da zuba masa kayan aiki sabbi fil a sakandaren ƴan mata da ita make wannan mazabata sa
wannan yanki na hoturan Arewa sun dade suna muradi suna buƙatar wannan makaranta ta tabbata amma cikin hukuncin Allah sai da zuwan algon ciyama yazo ya dire wannan makaranta tun wannan muna godiya a madadin ƴan hoturan Arewa baki daya muna godiya sai kuma abu na biyu shine in yi godiya akan tallafi da still da ya sake bayarwa a ilimi a Gamman Girls Secondary School ta hoturan Arewa wanda sun ta fama da matsala ta equipment a cikin laboratory din su kuma cikin hukuncin Allah dai jirgin na algo ya shigo domin shi ma ya ga cewa ya kauda wannan matsalolin da suke cikin wannan makaranta domin dalibai ne suke fuskantar yin jarabawa ta WAEC da NECO Allah ya soya da mun san wannan santa tana nan ta tabbatar Allah ya soya da za a ci gaba da gudanar da WAEC da NECO a wannan santa fata na ga mai girma ciyaman Ubangiji Allah yanda yake ta tiritiri da harka al'umma da ilimi kan abin da ya saka a gaba da bukatun sa na alkhairi Allah Ubangiji ya taimake shi
honorable Musbahu Abdulrahman kansalan mazabar hoturan Arewa a yankin karamar hukumar Nasarawa idan muka leka karamar hukumar birnin Kano kuma a kwanakin nan ne aka fara sabuwar rajistar ƴaƴan jam'iyyar PDP wanda a wajen ƴaƴan kwankwasiya suke ganin an zo da san rai wajen raba wannan katin jam'iyya don haka jagora ya sani cewa ana neman hura wuta a wannan yanki wacce kuma ruruwarta a cewar babban Alhaji Sagagi zai iya shafar dukkanin kananan hukumomin jihar Kano.
An dauki kati an bawa shugabanni na mazabu suna kiran nasu isu suna raba musu katin jam'iyya domin wata manufa. Ni a mazabata babban Alhaji ban san aina aka raba ba, ban san su aka bawo ba.
Ko ka PDP ne kun gosiya kuke?
Idan jam'iyyar PDP ta kama da wuta a karamar hukumar municipal din nasu, in tabbatar maka da cewa ƙananan hukumomi 44 sai sun kama da wuta.
Dalili
kwankwasa muke, kwankwasiya muke, jam'iyyar PDP muke, dole ka ba mu kati a tafi aje a gyara
jam'iyyar. Gashi ka kawo ta fa?
Ai shine na gaya maka, jam'iyyar PDP kwankwasiya nake yi, dole ka bani kati. Dan haka inda wata manufa ma kuke yi, to wallahi tallahi kun makaro.
Ma mutanen birni da yawa, me yasa sai kai kadai kake yin wannan korafin?
Mallam na taba alli da kowa dan kwankwasiya, ai mu gurum ne da mu, dan haka mutane sun ce ba a ba su kati.
Babban Alhaji Sagagi, dan kwankwasiya a jihar Kano.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Ba sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Baffayo, Khalid Shettima, Adam Suleiman da Umma Suleiman, Ibrahim Ishaq dan uwar Rano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.